أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله mungode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gama fuskokin mu a wannan lokaci a wannan kafa ta Dariqa TV, kafa mai alkhairi, kafa mai albarka, don karanta wannan littafi da yayi nisan kwana wurin koyar da mutane addini, wato wanda da yawa mutanen da suka amfana da shi Allah kadai ya san yawan su, shine littafin da ake cewa Kitabul Akhbari. Littafi ne wanda Imam Abdulrahman Al-Akhdari yayi talibin sa tsawon shekaru, kuma tun lokacin an ruwaito ma bai kammala littafin ba Allah ya masa cikawa. Shi yasa in ka je ƙarshen littafin za ka ji yana faɗin wayar ji'a ilaihim, ba wai alama ce ta cewa ya ƙare, ya kuma yi wani abin da ake cewa wato khitam, wanda za a iya cewa gashi ya zo ƙarshe, ya cika da cewa ya kammala littafin ba. To amma cikin wa'annan ɗan kalmomi da aka samu, ko in ce shafuffuka da aka samu na littafin, kai ka ɗauka littafi ne ƙarami, amma babban littafi ne wanda wannan hukuma, ko in ce masu gudanar da wannan shafi na Dariqa TV, suka ga dacewan a ɗauko wannan littafin mu karanta shi tun daga farkonsa har zuwa inda Allah ya so. In ya ba mu ikon kammalawa mu kai ƙarshe, in kuma ya karɓi rayuwarmu kafin lokacin, Allah sai kawo wani wanda zai ɗora a karanta dai har zuwa ƙarshensa. Mun gode wa Allah da wannan dama da muka samu. Kafin mu shiga fassarar littafin, ina ƙarfafa wa 'yan uwa, lallai mu koma makaranta mu matsi malamai, mu yi ƙoƙarin sanin irin waɗannan littattafai da dama zamanin yanzu ya sa waɗansu sun yi watsi da su, sun maida su baya, ba a kula su. In ka ce ma an faɗa a cikin Akhbari sai ya zama kamar wani ƙauyanci ne, wanda yake kuwa littafin ya tara ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da istinbaɗin sahabbai da kuma waɗansu abubuwa na istihadat na malamai. In ka karanta Ƙur'ani za ka ji Ƙur'ani yana faɗin abubuwa waɗanda suke na farillan alwala a cikin suratul Ma'ida. To wannan littafi ya yi babi guda, ko in ce fasali guda, ya ɗauko wannan ayoyi na suratul Ma'ida ɗin ya lissafe abubuwan da ke farilla a ciki ya rubuta su, ya lissafe abubuwan da ke na sunna ya rubuta su, ya lissafe abubuwa na mustahabbi ya rubuta su. Ashe ko a irin wannan kadai aka tsaya, ba abu ne da za a yi watsi da shi ko a watsar da kashinsa a riƙa cewa za a karanta waɗansu littattafai waɗanda zamani ya zo da su, saboda suna da kaza, saboda suna da kaza. Wallahi in an bar irin waɗannan, an bar karatu mai yawan gaske. Don haka nake jawo hankalin 'yan uwa, har yanzu nan kunne bai taɓa wuce kai ba. Don haka lallai malaman nan da suka gabata, waɗanda suka biyo baya yanzu, abinda suke yi bai kai na waɗanda suka gabata ba. Illa iyaka kowa yana ba da faralinsa ne wurin ganin taimakon wannan addini. Amma irin littafin da ake cewa Ƙawa'idi, irin littafin da za mu karanta yanzu mai suna Akhdari, da littattafan da ake kiransu masu suna Ishmawi da Iziya, duk na yadda littattafai ne da ke bayani akan mazhaba guda, amma har yanzu al'ummarmu ba ta wadata ga barin karatunsu. Da yawa ma waɗanda suke wannan zamani ba su ma iya su ba, ba su san me yake cikinsu ba, amma ana nuna cewa wai an wuce su, an fi ƙarfinsu. Ana kiran waɗansu ɗabaƙat ko wasu muɗawwalat a ce a cikinsu za a riƙa fiddo hujjoji, ko a cikinsu za a riƙa fiddo hukunce-hukunce, wanda waɗannan ɗin sun tattauna su, sun fidda ma abubuwan da wanda in ba malami ne babba ba, ko ya je waɗancan ɗin ba zai gane abin da waɗannan suka yi. To wannan littafi na Akhdari littafi ne wanda ka cokam yake bayani akan ibadat. Idan ce magana ibadat wato abu ne da zai shafi tsarki, zai shafi sallah, zai shafi wato abin da ya kunshi sallolin gaba daya na farilla, na nafila, da abin da ke gyara shi, da abin da ke bata shi. To amma tun daga farko malamin yayi kokari wurin zuba abubuwa a shimfiɗa na littafin wanda zai gwada maka ya san tauhidi, wanda zai gwada maka ya san mu'amalat, wanda zai gwada maka ya san halal da haram, wanda zai gwada maka ya san abubuwan da ake bukata mutum ya yi su don ya gyara kansa, ya gyara zuciyarsa, ya zama wani Allah. A farko yanzu in ka samu littafin za ka ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim, wato da sunan Allah muke fara wannan littafi, ko muke fara karanta wannan littafi. Allah nan wanda yake komai ya ce in za a yi a fara da sunansa, don ko Qur'ani za ka karanta Allah ya yi umarni ka nemi tsarin Allah da shaidan kuma ka karanta bismillahir rahmanir rahim. Shi yasa za ka gama duk surori in banda suran bara kowace sura an rubuta mata bismillahir rahmanir rahim. To wannan malami da wannan bismillahir rahmanir rahim ya fara wannan littafi, wato mun fara wannan rubutu ko mun fara wannan karatu na wannan littafi da sunan Allah mai girma, mai jalala, mai daukaka, Ar-Rahman, Allah wanda yake mai rahama, wanda rahamarsa ta buwayi kowa da komai a ko'ina. An ce daga cikin wannan rahama ne yasa in kaza ta taka danta za ka ga ta daga kafanta, in ruwa ya zo ko wani abu za ka ga kaza ta baje wato fukafukanta, ta kunshe ƴaƴanta a ciki. In an zo za a kama dabba za ka ga ƴan uwansu sun taho suna zanga-zanga na cewa kar a taba musu dan uwansu, duk saboda wannan rahmana rahmaniya ce ta Allah, wanda a Qur'ani Allah yana cewa rahmati wasi'at kulli shay'i, wato rahmata ta yalwaci komai. Kai ya kai ga ma Allah yana faɗa a wani hadisi na Qudusi, rahmar Allah ta riga yi fushinsa, saboda haka karaman Allah gamammiya ce ta haɗa mai bin Allah da mai sabawa Allah da mutum da aljani da dabba da mala'ika da wanda yake tudu da wanda yake ruwa da wanda yake sama da wanda yake ƙasa, rahman Allah duk ta gama mu. To Ar-Rahman kenan wanda yake da gamammiyan kyauta a duniya wa kowa da kowa. Malamai na faɗin cewa abinda yasa a duniya Allah yake ba har kafiri da wanda ma mai saba masa abinda zai ci da inda zai kwana da iskar da zai shaka, saboda Allah shi ya kawo shi, Allah shi ya kawo shi, Allah shi ne mai masaukinsa. Shi ko mutum ma karimi in yayi bako to za ka ga bakon bai rasa komai ba, to balle Allah shi yasa rahmarsa ta gama kowa da komi. Malai yace Ar-Rahim, wato cikin bismillah kenan da sunan Allah Ar-Rahim, wanda shi kuma mai keɓan tacciyar rahama wanda yake na tausayawa amma wa muminai kawai, shi Ar-Rahim. Ana faɗin cewa rahmaniyan Allah ta gama kowa da kowa, rahimiyar Allah kuma ta keɓe waɗanda suke bayin Allah na gari-gari. Wannan rahmaniyan ma su bayin Allah na garin aka kawowa, amma saboda maƙotansu ko waɗanda suke zaune da su ko da ba na gari ba za su amfana da ita, amma in an je lahira to sai waɗanda suke na Allah ɗin kawai. Shi yasa za ka ji Allah yana faɗin cewa qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala llahi ma la ta'lam qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa du'u mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dhalal. Hadda inda zaka ji Allah yana cewa qul hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama. Rahmaniyar Allah, Allah ya kawo ta ne don mutanen kirki, amma ya bada ta har ga waɗanda ba mutanen kirki ba, amma a lahira ya keɓe rahimiyar sa ne wa mutanen kirki kadai, khalisatan yawmal qiyama. To a takaice shine fasaran bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Mun fara karatu da sunan Allah wanda yake da gamammiyar rahama a duniya wa kowa da kowa, wanda yake da keɓantacciyar rahama a lahira ga mutanen kirki, muminai kawai, wato su ne waɗanda Allah zai saka cikin gidan rahama, gidan aljanna, wanda za su samu kyakkyawan sakamako, muminai kawai Allah ya sa da mu. Malam ya ƙara da cewa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, bayan bismillahir rahmanir rahim kaman ka ce kuma za a iso abinda yake na salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallama Allah ya sa duk abinda ake so yayi kirki to za ga in an wa Allah bismillah za a yi wa manzon Allah salati bayan wannan salati mallan zai sake yin wani salati a gaba zaka ji ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga mammiya wacce take Allah ya ce mu gode masa in dai mun yarda mu bayan sa ne washkuruni imatallahi in kuntum iyyahu ta'budun to da haka mallan yace alhamdulillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah wannan godiya Allah subhanahu wata'ala shi ya umarni da ita kuma Allah shi ya fara bude littafin sa mai girma na alqur'ani mai girman nan da cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai a surorin alqur'ani guda 114 nan sai da Allah ya ware surori mabambanta guda hudu kowannen su ya fara da alhamdulillah malamai suka ce kaman kace an kasa alqur'anin ne guda hudu to kowane kashi sai a fara shi da alhamdulillah misali kashin farko aka fara da alhamdulillah rabbil alamin na fatiha wato ma'ana godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da aka yi karatu aka kai rubu'in alqur'ani sai aka fara wani sura na suratul anami da alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur sai an sake karatu an sake samun wato ɗaya bisa hudu na alqur'ani sai kaje an sake kawo alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'allahu iwaja wato farkon suratul kahfi suratul anami Allah yana cewa godiya ta tabbata wa Allah wanda shine ya halitta sammai da kasai wanda shine ya halitta duffai da haske Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wannan ja'ala din ma an fassara shi da khalaqan can ko suratul kahfi wanda shine za a bude juz'i na uku kenan wato yanki na uku a cikin in ka kasa alqur'ani din hudu sai aka ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'alhu iwaja godiya mafi tabbata ya tabbata ne ga Allah wanda shi ya saukar da wannan littafi alqur'ani kenan wa babban bawan nan nasa annabi Muhammadu bai sanya wani abu na kuskure ko na mantuwa ko na karkata ko na rashin ciko a cikin alqur'ani wanda ana jiran wani yazo ya cika shi ba a'a ya kawo shi ne qayyiman wanda komai ya wadata da shi komai a ciki da yake daidai ne daidai da larabci na alqur'ani babu wanda ya isa shi zai zo yi masa gyaran larabci ba wanda zai zo ya zai yi masa cikon kalma ba wanda sai zo ya ce nan an rage abu kaza da Allah ya ce kaza a'a har ma in ka ji malaman al-irabi suna fadin cewa wuri kaza a larabcin mutanen wuri kaza kaza ake sawa sai ka ji wasu sun fito suna musu raddi cewa ai Allah da ya fadi haka ga abinda aka gane a ciki ga abubuwan da yake fadi to in an zo an sake yin wani juz'i wanda zaka ce kashi na hudu kenan wannan an yi kashin farko an bude da fatiha an zo kashi na biyu an bude da alhamdulillah lal anami an zo kashi na uku an bude da nake da suna alkadi to za a je can kuma a samu su alhamdulillah guda biyu dama alhamdulillah guda biyar ne ba guda hudu kamar yadda na fada a baya ba surori biyar ne Allah ya bude su da alhamdulillah zaka tadda suratu saba ita ma tana cewa alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard godiya ta tabbata wa Allah wanda yake sammai da kasai abinda ke ciki duka nasa to ana kare wannan suratul sabai surar da zata biyo suratul fadil ita ma sai ta sake cewa alhamdulillah fadil as-samawati wal ardi ja'il al malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba malamai suka ce wannan ita ce kaman wanda za a cike na suratul nas da ita sai aka kawo ta jikin suratul sabai saboda tana da ayoyi masu yawa waɗanda in sun je nasi za su zama sun yi yawa sun yi tsawo ga nasi sura mai aya 6 falaq mai aya 5 kulhu mai aya 4 tabbata da mai aya 5 in sai zaji mai aya 3 in aka kai suratul fadir wurin tana da ayoyi wurin guda 46 sai zamo ta yi tsawo sai aka hada ta da suratul sabai kaga dai Allah ya koya mana mu gode masa a cikin dukkan lamuran mu gode masa har ma wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ji yana yawan godiya wa Allah sahabbai suke tambayan sa me yasa haka yace ya taba jin annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadin cewa godiya babu wanda yake so a gode masa kaman Allah daga ciki ma yasa yake gode wa kansa zaka ji Allah yana fadin alhamdulillahi rabbil alamin قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فشين امام عبد الرحمن الاخضري يقع على ناس للتابع شما دتوا اشن فدا نمقدما الحمد لله رب العالمين يساك كاو صلاه يوم من الله والصلاه والسلام كان كاجي ده فرقو ياتي وصلى الله على النبي الكريم الله هي صلاه دتيره والنبي نن مي جرما نن كما يته wassalatu tsira wato wannan salatin dai da ake cewa aiwa manzon Allah wanda Allah ne ya umurni ayi inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to wannan salatin malai saki maimaitawa Allah kai salati wassalam da salami da ma Allah yana cewa sallu alayhi wa sallimu taslima aya ne a cikin suratul ahzab Allah da malaiku su ne wa annabi salati ya ku mu'minai kuma ku yi wa annabi salati kuma ku hada da yi masa sallam to tsira da aminci shine as-salatu was-salam su tabbata ala sayyidina muhammadin ga shugabanmu annabi muhammad cewa wa annabi muhammadu sayyiduna wannan wani abu ne wanda a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara jin sa shine aka ji ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra zaka ji waɗanda suke su kankar a cewa annabi sayyidu suna kawo wani larabcin da a larabci ma bai inganta ba balle a hadisi wai annabi ya ce la tu sayyiduni wannan ba larabci ne ma mai kyau la tu sayyiduni ba larabci ba ne annabi ba zai faɗi wannan rakaka a matsayin larabci ba a'a shi kalman siyada su udadu ne inda hakan za a faɗi sai a ce la tu sawwiduni ala yunus ibn matta annabi ya faɗi cewa kar ku shugabantar da ni akan Yunus ibn Matta domin shi yayi tasbihi ne wa Allah a cikin duhun dare a duhun kogi a duhun kifi wannan tawali'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka ji shi yana faɗin cewa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban dan da duk annabi adam ya haifa to ba dan adam kawai ba ma hadda mala'iku hadda aljanu hadda dukkan halitta annabi muhammadu da nassin qur'ani Allah yake fadin cewa shine shugabanmu don Allah yana fadin qul in kana lirrahmani waladu fa ana awwalul abidin ka gaya wa duniya da Allah yana dada to kai ne farkon bawan Allah da ka san shi ko kuma da Allah zai ce abauta masa da ya ce kai ka bauta masa a kai ne farkon wanda Allah ya ce ka bauta wa Allah din naka Allah ne kadai abin bauta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai Allah ko mace bai da shi inji Allah yake ce wa lam takul lahu sahib to nan cewa annabi muhammadu sayyiduna da malan ya fada koyarwa yake yi mana na cewa mu shugabantar da annabi muhammadu cikin dukkan ayyukan mu na ibada ko wani ibada za ka yi to ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai ibadan nan na farilla ne ibadan nan na nafila ne misali yanzu zikirorin Allah da muke yi wannan dariƙa ta mu Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah kaseera duk wanda zai kwaikwayo ya kwaikwayi manzon Allah shine abin koyi shi kuma yan zo kwaikwayon sa zaka ji Allah yana gaya mana babban abin da ya kamata ko ya wajaba a koyi manzon Allah shine aikin sa na yawan zikirin Allah ashe kenan yawan zikirin Allah Allah ya nuna shine babban aikin manzon Allah domin da aka zo wurin ba ce wa salla kaseera ko wa sama kaseera ko wa hajja kaseera ko wa atamara kaseera a'a wa zakara Allah kaseera Allah yace manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban aikin sa shine yawan zikirin Allah saboda ka shugabantar da annabi Muhammadu akan komai wannan abu ne da ake so abu ne da ake bukata abu ne da ake koyarwa abu ne da ya wajaba wa sallallahu Allah kai tsira ala sayyidina Muhammad ga shugabanmu annabi Muhammadu haka Sheikh Imam al-Akbari ya kawo a farkon littafin nan nasu ya kawo kirari kuma wa manzon Allah bayan ya ce wa sallatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sai ce khatimin nabiyina annabi Muhammadu nan shine cikamakin annabawa wannan cewa aji annabi Muhammad kamakin annabawa shi ma a wurin Allah aka ji a suratu saba Allah yake fadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana son a soke hukuncin tabanni don za a auren masa da matar da Zaid ibn Harisa wanda annabi ne ya masa tabanni yace ya maida shi dan sa sai ana son a soke wannan hukuncin sai Allah ya ce annabi Muhammad manzon Allah ne tukamakin annabawa ne ba wani wanda za a yi tabanni ne da shi a ce ya zama uba wurin kowanne wani a kowanne namiji a cikin ku ba amma matsayin sa ya mafi na uba matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi na uba a wurin kowa kaji matsayin sa rasulullahi ne kuma khatimun nabiyin a baya a cikin wannan sura Allah yana faɗin cewa annabiu auladil mu'minina min anfusihi wa azwajuhu ummahatu matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan kowane mumini to ya fi masa matsayin kan kansa da za ta bayu a ce ga abu Allah ya sa sai ka ba da ranka ne ka iso wurin kare annabi to wajibinka ne ba da wannan ran naka don ran annabi a wurin ka ya fi naka shi yasa zaka ji mutanen kirki suna fadin cewa muna fada muna maimaitawa fidaka abi wa ummi ya rasulullah ba raina kawai ba ya rasulullah hanna uwata hanna mahaifina zan iya bada su fansa akan rayuwarka ya rasulullah akan abin da ya shafe ka ya rasulullah to da kamalan yace sallallahu ko wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad sayyidul anbiya shine yace khatimun nabiyina cikamakin annabawa wa imamil mursalin kuma shugaban manzanni dama Allah ya gaya mana cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd lalle manzanni Allah ya fifita wadansu akan wadansu to babban fi girma a cikin su shine annabi muhammadu shine jagoran su shine shugaban su ya tabbata ma haka lokacin da yaje isra'i da mi'raj da manzo Allah yaje isra'i da mi'raj hadisin da ake bada labarin cewa an hado a masallacin qudus annabawa sun taru annabi yayi limanci kaga nan ma ya tabbatar maka da imamul mursalin shine shugaban manzanni shine wani malami imamu yusuf an-nabhani yana da wani littafi da yayi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yana cewa sallu alaihi wa sallimu taslima sai yake fadin al-anbiya jami'uhum ahya lamma ata baital muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi liwa'u kana al-imamu wa kulluhum ma'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje isra'i da miraji aka tara masa annabawa ya zamo limani su kuma sun zamo mamu shine nan malam yake cewa imamil mursalin shugaban manzanni bayan wannan muqaddima malam sai ya fara bayanin abin da zai yi a wannan littafi wato bayani ne zai yi akan mutumin da ya balaga ya san irin abubuwa da Allah ya daura masa a kansa na wajibi shine ce awwalu ma yajibu alal mukallaf farkon abin da yake wajaba akan baligi wanda Allah ya dora masa ayyuka na ibada to abinda yake fara wajaba a kansa shine ya san Allah ya kiyaye dokokin Allah ya gyara imanin sa shine malai sai tasfihu imani zakai mamaki anan bai fara kawo alwala ko ya fara kawo sallah ko ya fara a'a sai ya fara kawo maganar imani saboda ya gada maka sai fa akwai tauhidi an samu kadai ta Allah sannan wayansu abubuwa na shari'a za su ko da mutun ya balaga bai daukan wayannan taklifat sai ya amsa kiran manzon Allah mana ai kiran ya iso masa kuma yayi furci da kalmar shahada ya zama musulmi ya samu imani to ya kyautata wannan imani shine ya kadai ta Allah wannan tafsirin imani din na malaman tafsirin wannan littafi sun yi fasarori masu yawa akai akwai da suka ce ana magana ne na tauhidi kadai ta Allah ya zama ya san Allah ya kadai ta Allah da bautan da za a koya masa yayi tun daga tsarkiya zuwa sallah tun daga zakar azumi har zuwa abubuwan da duk aka dora masa na taklifat din nan to waɗannan abubuwa ana son imani ya kyautata tauhidi ya samu mazauni kafin a iso su tasiyu imani malam yace abu na farko shine ya kyautata imani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan kuma wajibi ne ya nemi ilimi ya nemi sanin abinda ya zamo zai gyara masa fara'idul ainin sa na dole dole wato iya alwala iya sallah iya abinda ya shafi sanin ne ake nema wanda zai gyara sallah da bata shi me yake gyara tsarki da bata shi yaya ne abinda in an yi tsarki ko in ce alwala ya samu tawaya ko ya samu karaya ko ya lalace yaya ne abinda in an yi sallah hukunta hukuntan sa na farilla na sunna na mustahabbi duk waɗannan mutun ya nemi sanin su kaga magana ta ta farko kenan a matsayin malamai a dauki littattafan nan a je wurin su a koya a yawaita zama muhadarar su da suke koyar da ilmomi waɗanda zai sa a gane abinda Allah ya dora wa bali kuma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardhu aini malai yace sannan mutum ya san abinda zai gyara fara'idul ain wato abinda yake dole misali yanzu dan ka iya fatiha ka iya qul huwallahu da wasu surori da zakai sallah a matsayin ka na liman to bai dauke wa mamu kowa ya ce tunda liman ya iya shikenan ba a'a fardu aini ne kowa ya koyi tsarki kowa ya koyi alwala kowa ya iya yadda in sallan ta same shi shi kadai zai bada ta ba tare da dole sai liman ya zo ba ba mamaki liman din ya zo ya fara sallah ka zo baka samu saraka wai ba to dole ne ka zama ka iya ka san wanda in an tsare masa ga abin da zai ramu wayannan su ne abubuwan da malam ya fara shimfida mana a muqaddimin wannan littafi sannan zai shiga gaba da yi mana bayanin hukunce hukunce shine zai ce ka ahkamis salat wa taharat ko ka ahkamis taharati was salati was siyam kaman abin da zai bada hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi to saboda gujewan lokaci kurewan lokaci anan ya kamata mu tsaya amma abin da zan cika da shi jama'a shine cewa don samun lokuta irin waɗannan a kafafe irin waɗannan waɗanda ake karantar da irin waɗannan littattafai gaskiya ka saurara yana da tasiri yana da fa'ida amma bai kai ka je makaranta wurin malami wanda zai koya maka in ka manta kai tambaya ya gyara maka ko ko a'a in ka zo ka biyawa ka biya ba daidai ba nan ma ya gyara maka dole ne mu tashi jama'a mu nemi ilimi addinin nan shine yafi damuwar mu shi yafi kamata ya zama damuwar mu ke da abin duniya da muke nema waɗanda shi ma ibada ne neman abin da zaka tsare mutuncin ka da shi amma baka sani duk abin da ka tara ba da shi za a kai ka lahira amma waɗannan abubuwa na addini wallahi da su zaka je lahira in ka je lahira ma su ne za a ga ayyukan da kai ka yi su da kyau ko ko a'a akwai tasgaro shikenan ba za mu wadatu da ilimi ba dole mu tashi mu nemi ilimi kuma mu ta kokarin gyaran zukatan mu wurin kusantan bayin Allah da azkaran nan da zikirori waɗanda suke ba na dole bane ba farilla bane amma da su ake wuce sa'a waɗanda da su ne zaka ga mutum ya zauna ya kusanci Allah ya zamo yayi ne gafaran zunuban sa istighfari da salatun manzon Allah da la ilaha illallah Allah ya kyauta mana rayuwar mu Allah ubangiji ya samu gama lafiya wannan kafa ta dariƙa ta ji Allah ya karfafe su Allah ya karfafe ta Allah ya sa ayyukanta ta ci gaba duk abin da yake zai zama musu cikas ko zai zama mana cikas a wannan kafa Allah ubangiji ya kawar mana da shi duk abin da zai kawo ci gaba Allah ya kawo shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله